إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة 27 ga watan Jumadal Akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da tara ga watan February shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 11 cikin jerege darussa daga littafin Aisharatun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alaihi wanda ya rubuta shekara 303 al-Imam an-Nasa'i ya rubuta wannan littafi ne dan wato karantar da al'ummar musulmai tsarin zamantakewa ta aure musamman bisa duba zuwa ga hasken gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantawa shi mai albarka Allah ya saka mishi da alkhairi zamu tashi da malai yake cewa al-halu allati yahtalifu fihi halu nisa kafin nan akwai wani dan gyara da nake so nayi a wani karatu da muka yi wanda muka yi a baya a darasi na 10 kenan inda na zo ambatan wani mai riwaya Ata ibn Abi Rabah sai nace Ata'u al-Khurasani wannan gaskiya kuskure ne Allah ya gafarta min ni da ku wani dan uwa daga cikin masu bibiyan karatun Anesa shi ya fara mun tabbiya wannan kuskure yana fada kuma na tabbatar lalle kuskure ne domin Ata al-Khurasani ba shi da ingantacciyar riwaya daga Ibn Abbas yana irsali daga Ibn Abbas daga mutane irin su Anas da su Mu'ad Ibn Jabal radiyallahu anhum ajma'in amma ba shi da riwaya tabbatacciya daga gare su sunan shi Ata Ibn Abi Muslim al-Khurasani rasuwarsa shekara ta 135 wanda ya kamata na ambata a wajen da aka ce Ata'u a wannan riwaya kamata yayi in faɗa muku cewa Ata ne Ibn Abi Rabah Ata Abu Muhammad Ata Ibn Abi Rabah Ibn Safwan wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 114 shine yake riwaya daga sahabbai su Aisha su Ibn Umar su Ibn Zubair da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ɗaya wannan jin in ba na manta ba hadisin gashi nan a bayan nan kurkusa wanda wannan kuskure ya faru a kan shi shine wanda nayi wannan katobara a cikin shi bai da nisa kuskure ne na baki na Allah ya gafarta mu kuma Allah ya saka wal khairi shi wannan dan uwa ba zan iya tuna sunan shi ba wanda yayi mun message yake ce mun ya ji na faɗi kaza anya kuwa haka ne yana fara nace gaskiya kuskure ne Allah ya samu dace to malam yace qala akhbarana yaqub ibn ibrahima wa muhammad ibn bashar qala hadathana yahya an sufyana qala hadathani muhammad ibn abi bakr an abd al malik ibn abi bakr an abihi an ummi salama أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوجها وقال يعقوب فلما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائك يأتي الحال التي تختلف فيه حال النساء بياني أكن بمبنشن لكي يفاروا تفسكر adadin kwanakin da za a yi wa mace a ɗakin ta musamman ga wanda aka auta sabo shigowa cikin wannan gida ta fuskar wato budurwa yawan kwanakin da miji zai a ɗakin ta kafin ya koma ya fara rabon kwanaki da ita da sauran yan uwanta ya bambanta da na wato bazawara wacce taɓa yin aure wannan hadisi malam Nasa'i ya kawo shi ta hanyar malamin sa Yaqub ibnu Ibrahim ibn Kathir al-Qaisi ad-Dawraqi kenan wanda ya rusu shekara 252 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malami ne da yake da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita shi da Muhammad ibn Bashar wanda yake lakabi da Bundar Muhammad ibn Bashar Bundar malamin su ainihin Bukhari asalin abin da yake cewa Bundar shine wato allazi biyadihi alqanun wanda yake rike da doka amma shi ba wai babban dan sanda ne ko prosecutor ko alkali ba
shi yana rike da hadisi suna ce mishi bundarul hadith wato wanda yake rike da taskar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su biyun nan malaman shi suka ruwaito masa wannan hadisi ya ruwaito ta hannun su ta hanyar Yahya ibnu Yahya al-Qattan kina Yahya ibnu Sa'id ibnu Farrukh wanda aka sanda suna Yahya al-Qattan ɗaya daga cikin jigajigan limaman sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rusika 198 Yahya daga malamin sa Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri babban malami daga shi kuma daga Muhammad ibnu Abi Bakr da daga Abdul Malik dan Abi Bakr daga baban shi daga Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah ce ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala zawjiha sunanta Hindu bintu Abi Umayya shine asalin sunanta Hindu bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya mahaifinta Abu Umayya ya ɗaya daga cikin ashrafu Quraysh manyan Quraishawa kamar take faɗa lokacin da ta hijira da ta je Madina tace shine babanta ƙaryatawa ma aka kamar kawai kina yawo a gari a ganki aka buji-buji a ce wai babanki kice dan gwaje dan Allah gafara maka ƙaryaciya wai babanki kice sarkin Kano ce Allah jibe ta da iya ƙarya in gane irin wannan raini ba ta yi kama da irin gidan ba ba ta yi kama da kuma a ce za ta biyo su annabi da sahabbai ta yi hijira ta bar iyayenta da danginta a Makka ba tana daga cikin min uwalil muhajirat kamar yadda Zabi ya faɗa ta daga cikin farko-farkon mata da suka yi hijira suka dawo Madina radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita a shekara ta hudu ne bayan hijirarsa ta yi rayuwa ta yi tsawon rayuwa ta rasu ne shekara ta 59 ko ta 60 bayan hijira lokacin da ta rasu shekara ta 90 a duniya sanadiyar rasuwanta bayan da aka kashe sayyidina Husain dan Ali a wannan mummunan takaddama da aka yi a ƙasar Karbala ta fitinar kashe sayyidina Husain radiyallahu anhu da aka ba gaya mata labari shine ta shiga tashin hankali tunda ta shiga tashin hankalin nan ta fadi ta suma ta sururuce bata sake lafiya ba watanni wajen uku bata da lafiya tunda wato waqa'ul khabar sai akwai labari da yabo maka da wata sadma in ya tashin maka da hankalinka to dama kuma tsohuwa ce ta yi tana da wani hawan jini ko wata tsohuwar cutar ulcer ko wani diabetes ya gama rarake jikinta kawai sai ciwo ya tashi sai zazzabi saboda jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jikan mijinta ta san kuma da annabi yake ki da shi ita ma tana san shi tana kaunar shi da aka baka ce mata ga irin kisan da aka mishi sai zuciyarta ta kasa ihtimalin wannan bakin cikin shine kawai sai ta rusu Allah ya gafarta mata tana da ƴaƴa sahabbai guda uku akwai Umar akwai Zainabu akwai Salama wanda ake mata alkunya ana ce mata Ummu Salama da shahararriyar mace ce daga cikin kyawawan mata a Qurayshawa haka ake mata take ana cewa min ajmal nisa'il Quraysh wa ashrafihinna kyakkyawar mace cikin Qurayshawa wadda ke kuma mai daraja ta fuskar iyayenta ta fuskar mijinta ta fuskar hankali da tunaninta mijinta Abu Salama sahabi ne ya rasu radiyallahu anhu wutana suna zaune suna cikin zaman lafiya na ma'aurata sai take ce mashi ni ko naji labarin an ce duk mace idan mijinta ya rasu idan dai bata sake aure ba in ta je lahira za a sake hada ta da mijinta in ko ta sake yin aure to akwai yiwuwar a wayi gari wannan mijin nata ba shine mijin ta a lahira ba domin kamar da wani hadisi ya tabbatar mijin da yafi kyautata mata a duniya shine mijin ta a lahira wasu riwayoyi kuma sunna cewa za a bata zabi ta yi kuma tana iya zaben ba shi ba wanda yafi kyautata mata ba za ta ce to ita uban yayanta take so ko ba haka ba wato kuma za ta ce to a wannan tunda shi kabilarsa daya ko wannan tunda shi ya rufa mata asiri bayan kowa ya kita ko wanda ya mata kaza ko wanda ya taba biya mata aikin haji za ta ce wannan tunanin sai inda mutane suke wajen so da ki baka iya gane dalilan su da yanar logical akan abin da yasa su so ko su ki to amma dai akwai riwaya inda kita da dan matsala cikin isnadin ta da ke nuni zuwa ga cewa za a batta ne ga mijin da yafi kyautata mata a cikin mazaji wanda ta auri mace namiji fere daya sawa'un abin nan shine na farko ko shine na karshe wallahu a'lam ala ayi halin dai aljanna walakum fiha ma tashtahi anfusukum shine kaida amma game da aljanna idan mata je aljanna tace ta bata son zaman aure fa biha wa ni'mat tace ta so take ta zaman kanta ta zama yar kasuwa ko ta zama wata siyasa ta aljanna ko mun gane ko ta zama woman leader ko inda akwai woman leader sai dai ta sakanta ta tawo kanta eh Allah shi kyauta to almuhimmu tace ma mijin ni da kai mu yi alƙawari duk wanda ya riga wani mutuwa ɗayan ba zai aure ba sai shiru yace mata zaki mun biyayya ina baki umurni tace eh yace to ina riga ki mutuwa ki aure ni in ki riga da mutuwa zan yi aure ba bazan yi ruhbaniyanci ba ina riga ki mutuwa ki aure to shine fa da yayin mutu take cewa to ni gashi miji na ba mun wannan wasiya amma ni ban ga wani miji a cikin sahabbai da ya kai shi ba domin kullun tana addu'a ta annabi ya koya musu addu'an istirja'i in an musiba ya samu mutun da musibar mutuwar mijinta ya same ta sai wannan istirja'i tace amma a cikin raina ina jin cewa babu miji kamar shi a cikin sahabbai da har za a ce Allah zai canza maka idan kai istirja'i ka samu abin da yafi na baya almuhimmu sai gashi Allah ku canza mata da wanda yafi nata wanda bata da shakka akan yafi mijinta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan kenan a takeice kware da gaske game da ummu salama Allah ya kara mata yarda Allah ya kara mata aminci to sai take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma tazawwajaha qala wa qala yaqub tace yayin da annabi ya aure ta a ruwaya yaqub ibn ibrahim sai yace falamma tazawwaja ummu salama kaman yana bada labarin third party yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ummu salama dai ruwaya kuma ita take cewa yayin da annabi ya aure ni ne ummu salama aqama inda ha salasa yayi kwana uku a wurin ta wa qala laha sai yace mata laysa biki ala ahliki hawalun ke ba abun wulakantawa bace a wajen ni ne gidanki shine ahliki din in shi iti in kina so sabba'atu laki sai ne miki kwanaki bakwai wa in sabba'atu laki amma fa inna miki kwanaki bakwai sabba'atu lin sai to sai na yi duwa kowace mace kwana bakwai a gidanta wannan shine abin da ya faru tsakaninta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi na cikin sahih Muslim haka Abu Dawud ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnad dinsa haka al-Imam Ibn Majah haka al-Imam Darimi da Baihaqi da Baghawi da abin nan Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya da al-Imam Ibn Sa'd al-Basri a cikin tabaqat dinsa duk sun fitar da wannan hadisi tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne Imam Malik ma ya ruwaito shi a cikin Muwatta to wannan abin da yake nunawa idan mutum ya tafi wurin dayan matar shi to zai nufin ya wulakanta wacce yace laysa biki ala ahliki hawanu miji ya tafi gun wata wadda baki ba kuma ita matar shi ne wannan ba cin mutunci bane bayan ya gama kwanakin da zai aure ki sai ki ji gashi a gun wacce kake dauka ya wulakanta ki ba wulakanci bane asali ka'ida ce to abin da ya faru bayan yayi kwana uku ne tana nuna cewa ita bata saba da shi ba basu ci amarci ba ya za a ita ya tafi daga yin kwana uku sai na mata kwana uku shine haƙƙin ki na amarci a matsayin ki na bazawara amma in kina gane ya miki kadan abu ne mai sauki zan iya wucewa na kai har kwanaki bakwai to amma yanzu idan nayi kwanaki bakwai to fa ba haƙƙin ki bane ke kadai kowace ta samu irin wannan kwanaki bakwai din kafin a dawo a daidaita sai ta zaba cewa ka tafi din kawai domin duk kuma ya tafi zai yi kwana ɗai ɗai ne a sauran wuraren sannan ya dawo wajen ta idan koyi bakwai din nan to za ta jima bata ganshi ta kila sai an wuce wata guda bata ganshi ba kuma gani zaka sai ta zaba cewa ya tafi abin nan din shi wani ya nuna iba ga karamcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da saukin halin sa da ya tsaya mata bayani in irin zamanin mu ne wani kawai tsaki kawai zai ce amma ke wallahi ki jahila ce ke biki san karatu ba shi ashe asarar kuɗi na nayi ke wasu irin jahila ce baki taba jan hadisin nan ba ko mun gane zai hauta da fada mako guda ma ba a yi ba ta fara tanan dai ko ta yi mistake ne wajen wannan auren ko ba wannan mutum ya kamata ta aura ba to haka ake so maza su zama suna da taushin hali da tausasawa da hakuri da jure dabi'a ta ya mace sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa kamar da malami suka tattauna akai shin wannan kwanakin guda uku na farko da za a bayar wa mace da ta bayin aure bazawara in ta saki aure da wanda za a bayar wa budurwa kwanaki bakwai shin haƙƙin ta ne ko haƙƙin mijin ne zahirin waɗannan hadisin sun nuna cewa haƙƙin ta ne ba haƙƙin miji bane miji bai isa ya karya wannan tsarin ba yace ni kwana ɗaya kawai zan yi auren ki ya ishe ki, haƙƙinta ne sai an bata wannan kwanaki uku, sannan a koma a ci gaba da tsari. To kenan budurwa ma wacce take da kwana bakwai, idan ta kwana bakwai bai ishe ta ba, in ta roƙa aka mai da shi goma, to ta sare da haƙƙinta, kamar da ita ma wannan in ta roƙa aka mai da shi bakwai ta sare da haƙƙinta. In mutum ya auri budurwa mace ta biyu ko ta uku, ya kwana bakwai ta fashe mai duka ta ce ba ta daidaita ku ba, ya tausaya mata tunda ɗan wani gari ce misali, to shikenan zan ƙara kwana uku a gidan nan, yanzu na yi kwana goma kenan ku, don ya tafi wani gida sai bayan kwana goma za ta gan shi, ko bayan kwana ashirin idan gida biyu ne ko ɗaki biyu ne. Ina fata mun fahimta. In aka ƙara to ta sarye da wancan haƙƙin, garin neman wannan ƙarin to haƙƙin ya dawo yanzu ba nata ba, za ka ji ta zaɓa ko ta riƙe haƙƙinta na sati guda ga budurwa, ko ta riƙe haƙƙinta na ainihin wato kwana uku ga bazawara. To me yasa aka ce a yi waɗannan kwanakin? Malamai su yi ƙoƙarin su yi istinbatin me hikimar haka. Daga cikin hikima ta zahiri shine a samu al'uns, fahimtar juna, domin yanzu za su fara sabuwar rayuwa ne, ta rayuwa da aka yi a waje, ni da ku duk mun sani ta ƙarya ne. Rayuwar gaskiya da gaskiya shine wannan wanda za a yi a cikin abin nan, four walls of the room, babu wani ɓoye-ɓoye, duk ɓoye-ɓoye ya ƙare, babu wani abin nan labari, yanzu waki ne za a gani. To don su samu su saba da junansu a wannan lokacin, in suna da wasu ƙa'idojin da suke rayuwa a kai, ko wasu tunane-tunane, ko wasu fahimtoci, su bayyana wa junansu, kuma ba su faɗa da baka ba, aikinsu zai gwada. Sannan kuma don a cire mata gurba, sabuwar rayuwa ce musamman ga budurwa, an ɗauko ta kacokan daga gidansu shekarar ta 20 ko da 5 ko da 3, ba ta taɓa kwana ɗaki ɗaya da wani ƙato ba sai yau. Yau kuma daga ita sai shi, ba mamanta, ba babanta, ba 'yan uwanta, ba ƙaramin sabon fitina ba ce wannan. To wannan gurba ɗin har suna ganin juna, suna sakin fuska wa juna, har su saba. Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, za mu zo mu ji a gaba da ya ce babin falala awalan budurwa, da Annabi yake cewa me hana ka auri budurwa, ka dinga wasa da ita tana wasa da kai. To a wannan kwanakin ya sakin mata fuska, su yi raha, su yi wasa da dariya, su ci abinci tare, su yi wanka tare, su fita su dawo, su je shopping su dawo, don su saba. Sati ɗaya ya saka saba da mutum, akwai wannan. Sannan kuma har ila yau akwai koyar da addini ko zaman rayuwa da za ta iya bukata, sata akan turbar da kake so, to kaza kaza ake yi, ga irin abincin da nake ci, ga irin lokacin da nake son na yi wanka, ga wannan kanwa ta ce kin ga tsakanin mu da ita, mijinta ne ya mutu ta dawo nan gidan sai ki hakuri da ita, wannan kaza ce kaza ce, duk waɗannan bayanai ya mata, dukiyar shi da sauransu, yana da bukatar ya bayyana mata duk mako guda ya halasta ya isa. Ibnu Azumi har ya kai ga matuƙa yake cewa a wannan mako guda din hatta sallar farilla ba dole bane sai miji ya je ya yi sallah a jami'i, duk da yake wannan babu wani dalili a gani, ya zauna dirshen kawai zaman gida. Kuma wannan zamanin ma namu, idan za ka samu wannan zaman gida, kawaye da 'yan ganin ɗaki da makwabta sun dinga shigowa kenan, ba za su baka ka sake ku mun gani, da ka dole ka tashi makwabta, ko kuma za ka tafi neman abincinka, za ka tafi office da sauransu, ba za ka samu wani halin sakewa da abin nan ɗinka ba, sai dai kawai inda za ka irin na Turawa ko na 'yan abin nan, kawai ku tafi honeymoon, ana kyarran agama ɗauran auren nan, kawai ka biya mata ticket ku baggani, shi ne kawai za ka samu da matarka ku saisaita yadda ya kamata. Amma ba haka ba, inda tana gari ka inda 'yan uwanta suke, yadda mutane suke da shegen son ganin amarya ɗin nan, wala ba za su ba ku sharara ba makon na guda. Allah shi kyauta, duk sai sun cinye gaba ɗaya duk da aka kawo za su kyale. Dama nasu ne na kuma kwaɗeta ko? Allah shi kyauta. To wannan kenan. Sai malam ya ce, قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أمرٍ والقاسم بن محمد أخبره أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. Isnadi daga Abdurrahman ibn Khalid al-Qattan al-Raqqi, malami Imam an-Nasa'i, wanda bai da riwaya in ba a cikin Nasa'i ba a cikin kutubu sita, wanda ya rusu shekara ta 251, shi kuma daga Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi din nan, daga Ibn Juraij ibn Jurayj babban malami daga Habib ibn Abi Thabit rahmatullahi alayhi daga Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abi Amr ibn Hafs ibn al-Mughira kenan ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum wannan dan kabilar su ne ta su ita abin nan ita Ummu Salama din da shi wannan tabi'i da Al-Qasim ibn Muhammad tabi'i na kai amin Al-Qasim jikan Sayyidina Abubakar Al-Qasim dan Muhammad dan Abubakar ibn Siddiq wanda ake malakabi da Alimul Madina ma'a Salimin wa Ikrima a zamanin shi da Salim dan gida Abdullahi dan Umar Salim da Ikrima Maula ibn Abbas da shi wannan bawan Allah Al-Qasim su kusu ne manyan malamai a Madina a zamanin su shi ma ya taso ne a gidan Aisha dakin kakashi kenan ko ko kuma goggon shi don Muhammad din shine dan gida Abubakar ya taso a gidan uwarsa wata ummu walanci baiwa ce mai suna Sauda to sai kasance bai da fasaha a baki tunda ba balarabiya bace uwarsa yana lahani da aka yi kasance mutum ne mai yawan yin shuru aka ce ma bai da yawan fatawa ko yawan karantarwa hatta Aisha akwai hadisi a cikin Sahih Muslim wanda yabo gidanta da shi da Salim aka zauna shuru bai yi magana ba tsawon lokaci ana tafira kamar kece kije inda baki iya yaran da ake ba kuma baki iya yadda ya kamata kina jin tsoron yin turanci asibiti nurse ta kwalla miki masifa kira sai da zaki da ita ki tarawa baki ko sai ki tsoron kai ki turanci ki kuskure duk wannan shurubin nakas ne turanci mene kawai ki yaran ku ne sai mene to to ko kuma mutum yanzu kina shiga jirgi ka tafi Dubai ko Saudiya haka zaki zama rabi kurma rabi abin nan ishara da hannu ayyuka Allah to kalliman nan sa nasu da ayyami illa ramza kenan zaki tar ramzi bitayin nan ki tayin ta to sai zama shuru baya iya magana sai Aisha take cewa kai ne yasa baka magana ne sai tace oh na ma tuna na san dalilin yasa baka yin magana saboda uwarka ba balarabiya bace Aisha ta mushi ta kuba mushi magana haka yace haushi kwa to shine an kawo abu ta ce a ci abu sai ce ba zai ci ba sai tashi ta ce dawo ka zauna yace na zaka je ci zan sallah ne shine sanadin ta ba su hadisin cewa hadisin Annabi yake cewa tace naji manzo Allah yana cewa idza hadara al-asha'u wa qimatu as-salah fala salata fabda'u bil asha aw lafzin ka hada in aka kawo abinci aka kira salatu ku fara cin abinci yana cikin Sahih Muslim da wannan kissa to shine wannan mutumin sunan shi abin al-Qasim ya rusu shekara 106 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da hadisi a cikin kutubu sita ga baki ɗayan su babban malami ne cikin tabi'ai Allah ubangi ya gafarta mushi cikin sigaru tabi'i to shine yake cewa su biyu suka ce sun ji Abubakar dan Abdurrahman dan Harith yana ba da labari daga Ummu Salama tana cewa lamma wada'at Zainab ja'a nan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatabani mijinta ya rusu ya batta da cikin yatta Zainab din sa to yayin da wato ta haifi Zainab din to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye ne ma aurenta yace yana so ya aure ta ya ko a gaya mata fa kuntu sai tace ma mithli tunkau tace ai ba iri na ake aure ba nayi tsufa amma ana fala walada fiya tace yanzu dai nayi tsufa babu sauran ƴaƴa a mahaifata na wuce lokacin aure na kai menopause wa ana ghayurun zatu iyali kuma ni mace ce mai tsananin kishi kuma gani da ƴaƴa qala sai annabi yace ana akbaru minki ai na fi ki shekaru in shekaru kike magana wa ammal ghayratu ita kuma wannan kishi da kika ce kina da shi fa yuzhibu Allah allazi tafiyar miki da shi zan miki addu'a Allah ya yi miki wa ammal iyal su kuma iyali fa ila Allah wa rasuli Allah da manzon shi zasu rike miki fa tazawwajaha sai annabi ya mati ya aure ta fa ja'ala yatiha kullin sai ya dinga zuwa yana so ya tare a gun amaryarsa wa ya kuri ya ce aina zubabu ina ai yarinyan nan hatta ja ammaru yawman fakhtalajaha fa qala hawata warana ammaru yazo sai cire ta daga wurin uwa ya dauke ta yace hadhihi tamna'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita take hana manzo Allah zuwa gurin iyalin shi wa kanat turdiha tana ta shahid da ita fa ja annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya rufa kala yace aina zubabu yau ina Zainabun ne qalat qaribatun tace tana nan a kusa tana makwabta wa wafaqaha indaha wa indaha akhadaha ammaru yazo daidai lokacin da ammaru ya dauke ta a lokacin da shi annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ana ajiukumul layla zan zo yau din nan da dare fa bata nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana thumma asbaha yawayi gari fa qala hina asbaha da yawayi gari sai yace inna biki ala ahliki karama lalle ki babbar mace ce a gun mijinki in shi'iti sabbatu laki in kin so ne miki kwanaki bakwai wa in usabbi amma idan fa ne miki bakwai usabbi linisa'i zan yi wa sauran mata na bakwai bakwai wannan hadisi yana da fawaidu da yawa wacce kisa ce ki kara fito mana da ita fili na farko yana nuni zuwa ga wato wasu abubuwa da ka iya hana mace aure in ku lura nan bai ci mata waɗannan abubuwa ba sa iya hana mace aure ba mace da ta wuce lokacin aure ta wuce shekarun al'ada ta kai abinda nasara yake cewa menopause wato tawakkuful al'ada ko tawakkuful hayl haylata ta tsaya to tana iya ta kiyin aure dan annabi bai ce mata wannan ba daidai bane mu kula ya dai ga mata abinda ya fiye mata ne ka samu falalar ka zama ɗaya daga cikin uwar mu'minai na biyu kuma yana nuni zuwa ga har ila yau wato tsananin kishi na iya zama dalilin da zai hana mace ta auri wanda yake da mata dan kanta zai ta jefa kanta cikin fitar da ba ta iya jurewa ba idan kika san kanki cewa kina da kishi wanda mahaukaci ne domin yana daga cikin cuta ko larura da Allah ke iya jarabtar mata da shi a cikin dabi'arta to yana iya hana ta zaman aure to wannan yana nuni zuwa ga ba kishi ba kuma duk wani hali da kika san cewa zai hana ki zama da mutum irin wani to kake aure irin wannan mutum misali a ce ke kin san ba za ki zama da miji wanda kullun baya nan ba yana tafiye tafiye ko kuma miji wanda yake da tsanani wajen raba abinci da kanshi yake auna masara yana kada hannun shi katta makali misali ko dai wani ko wani bala'in matalauci ko wani bala'in abin nan mai yawace yawace a gari ko baki iya jura jin warin taba kwata kwata ko mun gani to dai wani ne zuwa ga zai iya har mace ta irin wannan auren haka nan mace mai yaya ko da aka mace aka bata da yaya ita ma yana iya zama dalilin da zai hana ta yin wani aure wato in mutane sun ga irin mace wannan ba ta yi aure ba su ba ta uzuri cewa tana da uzurin da shari'a ma ta yadda da wannan uzurin za ta iya zama ta kiyaye mutuncinta ta kula da ƴaƴanta ko ta hakura da tsufarta ko ta hakura da tsananin kishinta Allah ya kawo wanda shi kuma ba yi da iyali sai ita kadai sai ta yi wannan ta'adda Allah ya ba ta mafita to kuma yana nuni zuwa ga ha'ila yau idan mutum yace yana son mace ta ce a to ba shi kawai yake ba sai kokari ya gamsar da ita ko mun gane ga maza kenan da tace ta ce ma annabi a annabi ce shikenan kin yi asara yake sai annabi ya tsaya sai mata jawabi ya ta gamsu dan haka ƴan maza a juwan nan kar kawai dan ka ce kana son mace ka zama matsoraci da ka yi mata waya ko ka aika a gaya mata ta yi tsaki ka aika wata kanwa ka tace wallahi ina faɗa mata wallahi tsaki kawai ta yi to kaka karaya sai ka nemo ta sabuwar dabara kuma to shikenan zan ji da kaina ko kace ban lambar wayar ta wannan zamanin ma na lambobin waya da ba sai ka an ganka ido da ido ba ballantana ka ji nauyi ko mun gani ma'ana dai kar kai saurin karaya sai ka gwada iya dabarunka isa manzo Allah ya ce mata in shekaru ne na girme ki ya nuni zuwa ga akwai maslaha ya zama miji ya girme mata a shekaru akwai maslaha cikin haka saboda shine qayyum shine mai gida to shekaru kuma wani added advantage ne idan an ci moriyarsu mu kiyaye idan an ci moriyarsu an sarrafa su yadda ya kamata suna zama added advantage ga wanda shekarun shi ba su kai haka ba sannan kuma ashe ana iya yin addu'a Allah ya kawar da al-ghayra shi sa ku jinaki ya ce cewa cuta ce ashe duk abin da za a yi addu'a ce Allah ya kaure shi dan da wata jaraba ce ko ibtila'i ko cuta ko ba abin arziki bane ko dan ba a mata addu'a misali a ce Allah ya tafiyar da kenta ko Allah ya tafiyar da imaninta ba dan abin arziki ko Allah ya rage mata shekaru ba dan dabi'a ne to amma shi kishi ne yawa za a yi yin addu'a to in ya halasta wani ya yi miki addu'a to ya fi halasa kike wa kanki in kin san kina da wani mugun kishi ki dinga adda Allah ka rage mun wannan tsananin kishi din na samu mun bana lafiya da iyalaina da sauran al'ummar da suke kewaye da ni ina fata muna biye to haka kuma ya ina halaccin auren mace da jego tana da ƴa da take shayarwa domin jegon da ta fara ta gama iddata ta baya ko ta kabarta za ta iya daura aure alhalin tana da ƴa mai shan nono ba sai ta yayi ba tana iya daura aure haka wannan yana nuni zuwa ga haka sannan kuma yana nuni zuwa ga halaccin jinkirta tariya bayan an yi aure ba dole an yi aure dole sai an tare a ranar ana iya jinkirtawa musamman bazawara ya ma tabbatar ma al'adar mu ta wannan kasashe namu na Hausawa ana yin haka hasali ma da wuya kaga bazawara ta yi aure ta tare a wannan ranar in ba daga bayan da zawara suke ne ma su mai da kansu ma kamar ƴan mata ba daraja a tunanin su ya kamata su rage wannan zumudin aisu ne sabo a aure da ba su sani ba to budurwa ce iyayen ta ma ba su taba yadda ba inda haka ana zaune lafiya a aure ta kuma ta kwana a gidan ubanta ba zai yi wannan al'ada ba zai yi ba ya saba wa al'ada da sai aka kama auren ma ya lalace ne ko ɗakin uwar shi ne aka ta kwana a ce ma shi bai samu ɗaki ba ko baya gari ko kuma wani gari ne ma ba za ta kwana a ɗakin gidan su baranan ta riga ta ci ya rabanta na gidan su to sai Ammar dan Yasir sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci akwai matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana takawaici yana kunya a ce yazo ya tana shayar da yarta shi kuma kawai yazo ya tare a gidanta sai shi Ammar din sai ya anshe yarinya ya tafi da ita dan aje a cigaba da shayar da ita a gidan shi ko a wani wuri dan abai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya tare da iyalinsa wannan yana nuni zuwa ga halaccin yin haka halaccin shayar da wata ƴa a wani gida ko wani ɗa a wani gida dan wata bukata ta larura ko damuwa ko kuma yanayin ɗabi'a ko al'ada sannan kuma har ila yau yana nuni zuwa ga asalin matsalar shine bambancin rabon kwana tsakanin budurwa da bazawara idan an auro su a abin nan wata maga da muka faɗa a ran maimaita ta cewa idan mutum matar shi ɗaya aure na farko shin dole sai ya kwana bakwai a gunda sannan ya halasta ya tafiya ko wani abu in hakkinta ne ko kuma bazawara ce ita ma koda ba ta da kishiya dole wannan farkon auren bai da ƴancin zuwa kowane wuri sai kwana uku sai bayan kwana uku nan akwai malaman da suke ganin haka ne cewa lalle wajibi ne mai ƙarfi ko kuma mustahabi ne mai ƙarfi ya zauna da ita tsawon wannan kwanakin akalla dan su yi waɗannan su samu waɗancan fa'idojin wannan fa'idojin ba su da alaka da rabon kwana da wata fa'idojin fahimtar juna fa'idar su bayyana wa junansu tsarin rayuwa su saba da junansu bai da alaka da sai in tana da kishiya ko ba ta da shi da haka dai koda mutum yana da wasu larurori to ya yi kokari ya tsara yadda zai samu damar da za su fahimci junansu daga wannan farkon aure kar a gina abun akan wato wani tsari can wanda za a zo ana da na sani daga baya Allah ya kyauta malam yace babu ta'wili qaulillahi jalla sana'uhu turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alayka dhalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman hakima Allahu akbar wannan babi zai fassara mana ma'anar wannan aya fadin Allah turji man tasha'u minhunna ka jawo ta kusa sori ka jinkirtar da arirja jinkirtawa turji man tasha'u minhunna kana da ƴancin jinkirtar da wacce ka ga dama minhunna daga cikin matanka wa tu'wi ilayka man tasha ka jawo wanda ka ga dama zuwa jikinka wa manifta gaita wadda duk ka so ka neme ta mimman azalta daga wadda ka kaurace mata fala junaha alayka ba ka da laifi akan haka zalika wannan bayanin da aka yi adna shi yafi kusa da an taqarra ayunuhunna idan su yi sanyi su daina jin damuwa wala yahzanna kada su yi bakin ciki wayardaina bima ataytahunna kuma su yadda da abinda ka basu na rabon kwanaki kulluhunna gabaki dayan su wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abin da ke cikin zakatanku wa kana Allahu aliman hakima inda Allah masani ne kuma mai halima wanda yake kuma mai dauriya mai hakuri sosai wannan aya tana nuni zuwa ga yadda Allah subhanahu wataala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadada mishi ya sauƙaƙa mishi ya lasta mishi in ya ga dama ya daina rabon kwana wata ya jawo ta jiki yayi kwanakin da yaso a ɗakin ta wata kuma ya bata abin da ya sauka ko yake zuwa gurin ta Allah ya halasta mishi haka shi kadai Allah ya halasta mishi haka da ka turji bi ma'ana tu akhir man aratta minhunna min zawjatika wa tuwi wato ka jawo kusa ka jawo da ta kusa wannan farda makan da aka musu bayani to su gane cewa al'amarin ba a hannunka yake ba Allah ne yake haka to wannan ne satun da mu'mine ne su sai hankalinsu ya kwanta su gane abin da kake ba zalunci bane ba cinta bane abin da kake Allah ne ya halasta maka to in suka gane haka sai hankalinsu ya kwanta sai su daina damuwa dan yana daga cikin manufofin mu game da wannan karatu shine akwai wasu tasawurat wasu abubuwa da muka suranta a cikin kwakwalen mu mutane mazajen mu da matayen mu wanda muke ganin haƙoƙin mu ne ko kuma haka ya dace alalin kuma a shari'a ba dole ya zama yadda muke tunani ba to kuma saboda bamu sani ba in an yi mana sai mu ga an zalunci mu zan yi misali da abin da na faɗa a baya wanda wasu ku sai da suka tanka shine wajen baiwa iyalai kyauta mutum yana da ƴancin ya fifita wata a cikin iyalan shi da kyauta ba sunan shi zalunci ba ya halasta ma'ana wata a bata mota wata kuma a kare ta haka zika ta dinga wake kina fi amma da za a bata ita ma da yafi ko mun gani amma baiwa waccan da aka yi kada tana cewa an zalunce ta ba zalunce ta ba indai an bata abinci da wurin kwana da sutura da rabon kwananta wannan shine haƙoƙinta in bata lafiya an bata magani tana zuwa islamiya an biya mata kudin islamiya ƴaƴanta an biya musu kudin makaranta to abin da ya dore akan wannan ba dole bane sai an lidita mutane a ciki ba dole bane to kika sanin wannan zai samu rage damuwa to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da in ya ga dama ya kwana ɗakin waccan biyu waccan yaci kwana a ɗakin ta hakan ya halasta gare shi Allah ne kuma ya halasta mai to idan matan suka san wannan sai su daina damuwa shine ma'anar cewa zalika adna an taqarra ayruhunna wannan shi ku sanya ya musu idanuwansu wala ya hazanna kada su bakin ciki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyautayi irin nashi ma bai aiki da wannan aya tunda ta halasta mai ne ba ta wajabta mai ba sai ga ya raba musu kwanan ya fi musu jin dadi fiye da shi jin dadin shi sai ya kura da nashi jin dadin akwai wanda in so samu ne zai so a ci kuliya tare da ita haka yake so a ran shi amma kuma sauran za su shiga cikin damuwa da bakin ciki ko da suka yarda da cewa Allah ne ya halasta amma sai akwai damuwa kamar da sanda mijinki zai aure ai dole da kike ji wani damuwa da wani abu da yake zuwa daidai nan kamar da mata suke cewa ya toka da daidai nan daidai kawun zuciyar nan ko zaki ji ko sanin cewa Allah ne ya halasta ba zai hana kicin wannan abu sai daga baya imaninki sai ya jagoranci kike kike shikenan na miƙawa Allah ba komai amma za ki gani inda so samu ne kamar yadda zamu ji daga Aisha in Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya roke tace Annabi ya kan roki wata a cikin mu yace dan Allah ki bani dama in je ku wancan kwana sai wata ki ga musu gace ma to in ya roke ku ya kuke tace ce mishi nake ka je ba komai amma inda so samu na ne wallahi ba zan baka dama ba takan faɗa haka ma'ana inda so samu ki ne kin so a ce mijinki daga kike sai shi amma Allah ya halasta zaki hakura wannan bai hana kijin zafi a zuciyarki ba to da haka su ma Allah ya halasta za su hakura sai Annabi sai musu alfarma ba sai sun ji zafin ba shi sai hakura saboda shi wato laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim to wannan tausashin ai matan shi sune kan gaba wajen mu'minin da ya kamata su samu tausashin sa da haka sai ya hakura shi bai ci moriyar wannan wato tausi'ar da Allah ya mishi ba akwai hadisi da yake cewa Allahumma hadha qasami fima amliku wala talumni fala tulni fima la amliku da yake hadisi yana da matsala isnadin shi zamu gome ji magana a gaban shi insha Allah a gaba ka wannan aya ce zai kawo mana hadisi wanda zai bayyana mana yadda aya take wannan shine fasarar ta farko fasara ta biyu shine tana magana ne akan alwahibat mata masu zuwa suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake cewa turji man tasha'u minhunna, wanda shi tana son ka cikin su, in baka son ta kana iya ka nesa da ita. Wato uyi ilaika man tasha'u, wanda kuma kaso ita kuma daga cikin wanda shi tana son ka, kana iya zuwa ka aure ta in kaga kana so. Wanda zamu ga mu ji magana akan wannan shi ma kamar yadda diddiya cikin sutul azabi ne wannan karatun yake. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak qala hadathana Abu Usama an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Muhammad dan Abdullah dan Mubarak wanda malamin su Bukhari ne da Abu Dawud da Nasa'i ya rushe kata 254, shi kuma yace daga Abu Usama shine Hammad dan Usama kin Abu Usama Hammad dan Usama al-Kufi shahararren malami ne ya da hadisi a cikin Muslim da Nasa'i kadai, ya mutu shekara ta 244 daga Hisham Abul Mundhir Hisham ibn Urwa malami dan malami Hisham ya rasu ka 146 ne bayan hijirar Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da hadisi a cikin kutubus sita shahararren malami ne daga cikin malamai, dalibi ne ga babansa Urwa, shi kuma daga guggonsa Aisha tace kuntu agharu alallati wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina kishi anan ina jin mamaki da takaicin abinda irin abinda kuke cewa ciwon yamace na yamace shi take ne biya nan wai kishi na bata san a kwace mata miji, sai tana irin mamaki ya za a yi mace ta kai ga wannan abu, ta zo ta ce tana san namiji Aisha tana ganin bai dace ba, kuma mun gane Aisha tana da dama za ta faɗa ka shekarar ta 6 ta samu miji, kuma miji wanda babu irin shi duk duniya da lahira, zaka bata san larurar rasa miji ba, ko mun gani bata san larurar rashin miji ba. ƴaƴa mata da suka rasa miji su suka san wannan larurar, su kuma za su iya fahimtar yaya za a yi wata kila su iya coming to terms with wannan reality, cewa ko dai kar ta tsaya kwado ya mata kafa bar ta nema wa kanta mafita. Al-Imam al-Bukhari yayi babi akan wannan babu ardil mar'ati nafsaha ala ar-rajul as-salih, babin dake bayani akan hukuncin mace ta gabatar da kanta ga miji nagari, yace miji nagari ala ar-rajul as-salih, ya kawo wannan hadisin da yake magana anan. Aisha take cewa kuntu agharu ala allati wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqulu, ina cewa awa tahabu al-mar'atu nafsaha lir-rajuli, yanzu nan an kai lalacewar da mace za ta ce tana son namiji, fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka qultu, sai Aisha take cewa tace wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka, na rantsi da Allah ni ba abin da nake ganin ubangijinka yana maka ce gaggawar wato ya bi ra'ayinka, abin da kake so shi Allah yake. Wannan riwaya tana cikin Sahih al-Bukhari da tana wannan asali wannan riwaya da take haka ta Muslim ce da Bagawi. Wannan abinda Aisha take nufi anan wato in ya zama Allah yana baka abinda kake so, to ni ma na sallama ma abinda kake so, ni ma na guda abinda kake so, Allah ma duk abinda kake so yake baka, to ni ma duk abinda kake so na sallama maka, je kai da abinda kake so. In ya zama Allahn ka ma ya sallama maka saboda kaunar da yake maka, da abin da kake so yana baka, to ka ji da abin da kake so ya baka. Wannan aya malamai sun yi sabani akan ko dai ta share fadin Allah la yahillukan nisa'u min ba'd, da ka dan in muka dauki wannan fasara ta cewa tana nuni zuwa ga halaccin duk matan tana samu annabi in ya ga yana son ta aure ta, to kinan ta share waccan aya take cewa la yahillukan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin wala azabaka husnuhunna, to kuma tana halasta mishi cigaba da yin aure kenan ko da yaushe. Wasu kuma suka ce a waccan ayar lahin lakan nisa uki soke wannan, kamar yadda wato zai dan alƙame yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna da Mulaika da Safiya da Juwairiya bayan saukan wannan aya ta turji man tasha'u minhunna, ke nuni zuwa ga ta soke wancan kenan. Wannan yana ƙara wannan magana ƙarfi, kamar yadda ta Aisha ita ma take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba sai da Allah ya rasa mishi duk macen da yake so, ma mata Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ahalla lahu wa hilla lahu min an-nisa'i wanda lahu nisa, sai da aka rasa mishi dukkanin mata. To akwai mata da yawa da suka zo suka suka gabatar da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An kiyaye wasu daga cikin su, akwai su a tarihance. Al-Imam Al-Bukhari ya rawaito hadisi wanda yake nuna na wata mata Khawla bint Hakim, yana cikin Bukhari da Muslim. Sai kuma riwaya akan wata mata mai suna Ummu Sharik bint Jabir Al-Asadiyya wanda ke cikin Musannab na Ibn Abi Shayba. Akwai kuma Zainab bint Khuzaima Al-Ansariyya wanda ta gabatar da kanta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Akwai kuma Ha'ila yau Maimuna, ita ma da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da gabatar da kanta. Sai kuma Laila bint Qais Ibn Khatib, ita bai aure ta. Wadancan guda biyu ne suka dace da ainihin wato Maimuna bint Al-Harith gogon Ibn Abbas kenan, da kuma Zainab bint Khuzaima radiyallahu anhunna. Ibn Hazirin ya kawo magana daga cikin littafin tafsiri na Tabari ta hanyar Simak daga Ibn Abbas. Ibn Abbas yake cewa lam yakun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun wahabat nafsaha, ba duk cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mata da ita ne ta kawo kanta ya aure ta. Duk wanda suka kawo kansa din nan bai aure su ba. Wannan kuma isnadi ne ke kawo bi da wannan riwaya. Daka sai aka ce Ibn Abbas yana fadan abin da ya bayyana gare shi. Wanda ta zo ta fice tana son wani, ba dole ta irin na waccan zo cikin masalaki take cewa halaka bi min haja ko alaka haja, wata ba za ta iya zuwa ta fada aka karara ba, ba ta iya fada karara ido da ido ba. Hala wata ta same shi ne a kebance ko ta aika aka gaya mishi. Ibn Abbas yana bayani ne hala akan irin waɗancan da suka bu suka yi abin haka ido da ido. Hala shi kyauta. Wa akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أم شريك أنها كانت في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. تشي رواية دمك أنبتا وترنا تشكي مسلم لابن أبي شيبة. أم شريك بنت جابر تنا دك اسمه دسكا قبطة دك نسكا مزام الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تو wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu cire a wannan hadisi shine wannan ita wannan riwaya tana cikin Bukhari da Nasa'i da kuma Ibn Majah daga Thabit daga Anas da yake cewa Anas yake cewa wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ta gabatar da kanta tana so ya aure ta. Sai wata diyar Anas dake wani auren take cewa ahin inna lillahi mun shiga uku mun lalace abun kunya. Za ta yi irin wannan tsayyarancin na 'yan mata. Anas ya daka mata tsawa ya ce ta yi musu shuru, yake cewa tana cewa ma a ƙalla haya'aha, kai wannan mata ba ta da kunya, ta ci mutuncin 'ya mace. Anas ya ce ki mana shuru, ta gabatar da kanta ga mutum mafi daraja a duniya, ba wai kowane gamagar mutum ba, kuma ita ta fi ki alheri ke da kike wannan magana. Da ita sahabiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya mai shi tsawa yana ta yin wannan magana. To don haka an samu matan da suka yi haka din da yawa. Ibn Hazirin ya kawo sunayen wasu kuma da yake cikin Fathul Bari a ambato su a wuraren da muka ambata da makamantan su. Asalin kaida ita ce fadin manzo fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun halasta maka matanka waɗanda ka bada sadakin su kuma malakati yaminuka da waɗanda ka samu a wurin yaki ta hanyar jihadi aka raba aka cire maka humusi ka samu imma afa Allahu alayka ko waɗanda ka same su ta hanyar fai da Allah yake baka wa banati ammika wa banati ammatika da cousins ɗinka ta bangaren ƴan uwan uba maza da mata. Ammu ismul jinsi ne amma ammat ba ismul jinsi bane, da haka aka kawo shi da jam'i. Kun ga aka ce wa banati ammika, ba ce ba banati amamika ba, amma wajen gugu sai aka ce wa banati ammatika, ba ce amma guda ɗaya din ba. Saboda al'ammu namiji ismul jinsi ne, amma al'ammu ta mace ba ismul jinsi bane. Allah sa kun gane abin da yake cewa. In kawai ka ce kawuna namiji zai ɗaukan kowane kawun, amma in ka ce gwaggona inda larabci ne to zai sai dai wata muayyana. Da haka dole nan ya tsaka ta sai zuwa ga a ce wa banati ammat gwaggwanninka da an ce wa banati ammatika sai Allah ya ba wace ammar kenan ma ku ga namiji sai aka sashi mufradi go haka wa banati khalika wa banati khalatika shi ma irin wannan to da aka fadu wadannan sai Allah ya sashi yake cewa allati hajarna ma'ak sai wanda suka hijira wanda suka saura a makka sai Allah ya saki sashi radi ya saki kawo adaki kai wamra'atan mu'minatan wato wa ahalanna lakam ra'atan mu'mina ko mun halasta maka auren duk wata mu'mina in wahabat nafsa lil nabi kuma su karantawa da an wahabat nafsa lil nabi ai hina wahabat nafsa lil nabi to yace annabi ta bashi kanta in aradan nabiyu an yi sankiha ko in annabi so ya aure ta khalisatan laka min dunil mu'mini amma wannan kai kadai ya halasta gare ka banda sauran mu'mini me abin da ya halasta kai kadai ya halasta a ce da zaran ka yadda kana son ta ta zama mataka ba sai an ji an nemi yaddar waliyanta ko an sa rana ko an ce sai an yi bincike ba a in dai har ka yadda kai ta zama mataka sai ne daga baya a bata sadaki a sanar da mutane shine ma'anar khalisatan laka min dunil mu'mini wasu kuma suna ganin khalisatan laka ya shafi har ta fuskar ita macen ta gabatar da kanta bisa wannan sura ta ce na baka kaina dan mace ba ta iya aurar da kanta domin cewa ta bayar din ma'anar shi ta aurar da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karba to aure yayi ko mun gani amma in bai karba aure bai yi ba to wasu suna ganin abin yana da fadi zuwa ga su idan an fassara cewa bayarwan ma'anar shi aurar da kai ba ma'anar shi kayin aurar da kai ba Allah sai kuna zama gwaranci na yau din nan ni kar na jin yawa ta tariki cin mun da yawa so amma dai khususiyar ta tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya halasta ya haka wani mutum musulmi bai halasta ya haka ba duk da ya halasta kamar yadda Bukhari ya bari ga mace ta nuna kaunarta ga wani wato ta fara cewa tana kaunarsa kafin shi ce yana kaunarta ya halasta a shar'anci to amma baya halasta da ya ce eh a ce aure yayi to sannan kuma wannan mas'ala game da halascin mace ta ce tana son wani halas kawai sunan shi mu gane wannan halas ne ba wai sunna ce ta samun lada ba ko mun gani ba wai sunna ce ta shari'a ba halas ne kawai haka ce kuma halas ba dole sai mutun yayi ba da haka dan a cikin tarihi mutun ta kina samun baki zama bid'a ba ko mun gani sannan kuma ni kullun kin ga mata wannan shawara dole sai kin duba irin al'adu da dabi'u da halin zamantakewa da yanayin rayuwa kafin ki kai ga yake wannan hukuncin domin al'aslu shine ita mace ta jira a ce ana son ta kun ya budacewa da al'adar da aka sani asali da kuma kunya irin ta ya mace da kuma iffa ta kame wata da cewa ba ta ma ganin mutane dama in kiya tafiya ba kallon mutane kike yi ba ba magana kike da su ba da sauransu to duk da wani abun suka canza ana ganin juna ana magana ana sauransu to wani abu na iya shiga cikin kusa na kaunatar wani to idan irin wannan abun ya shiga domin ita kuma kaunar da so din mutum bai iya control ɗinta shi yasa ba a zargin mutum akan yana son wani mu kiyaye wannan mu mutane muna da wannan ɗabi'ar idan wani namu yana son wani ko wata tana son wani sai mu ce dole sai abin ya dace da namu son ko kin wannan takallufi ne jama'a mana idan yanzu ƴata tana son wani ko kanwata tana son wani ko ni ina son wata sai uwata ko ni kaina sai mu ga wannan da ake so din bata dace da nina wa ra'ayin ba to sai a fara rikima ko kuma mu dinga zargi yaya ma wannan zai so wannan to ai shi so haka yake dama shi bai da dalili dama dama bai da dalili da zai sa a yi shi mutum zai laluba ya rasa mai dalilin duk mutane su dinga lalubawa su ga ya za a yi so irin wannan shi kuma ya ga to dole sai irin wannan zai so ai dan shi bai san me sai yake san irin wannan ko mun gane to mu sauƙaƙa wa kanmu ma'ana idan wani yana son wanci tabbas ba dole bane nake waye da shi su sota ko nake waye ne ta su so shi to amma mu fahimci cewa wannan ita ce ɗabi'ar me yasa muka ki mutumin halaba mu da hujja ko kuma hujja ba gamsasshiya bane to the same ɗabi'a ta sa shi kuma suka so junansu ko mun gane in kika muka fahimci wannan sai ka sauƙa wa kanka damuwar cewa danne wane na zai so wani ba irin wanda nake so ya so ba. Allah sa kun gane abin da ke nufi. To da haka ba a zargi mutum akan me yasa yake son wani, don shi ma bai sani ba. Dan ma ka ce me yasa kike son shan koko, a wasu ma ya ce shan koko daukar rai, ke ko wallahi ba ki da hankali, me zaki da koko? Wannan ai shi ne rashin hankali wannan magana. To abin da nake cewa wannan shawara ce ta kashin kana da sha ba mutane. Idan har Allah ya jarumce ki kin fara son wani wanda yake ganin eh akwai yiwuwar za ku iya yin aure, shi bai riga ya gane kina son shi ba, to karki saurin zuwa ki fada. Saboda mu maza ta nan ku muna da wani girman kai da kagawa. Idan dai aka ce ana son mu dusu mun yi wulakanci, in ba Allah ne ya kiyaye ba, to karki kai ga ai miki wannan wulakancin. Ki bi wata hanya wadda ba wannan ba. Akwai hanya da za ki bi istimala, wanda har za ki ja ra'ayin shi ya fara ganin cewa wannan fa masha Allah za a yi da ita ba. Shi din ya fara, akwai hanyoyi da mata da dama suke bi sunna maza suna son su. Har mazan su gane, tunda su maza su sun saba da su ce suna so, ko an ce ba san su ba komai. Dama akan hanya suke. Ba komai ko an ce ana son su, babu wanda miji ba ta cewa ana son shi ba. Kin dai ji gashi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hasali ma ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga wannan akwai wanda ya nema yana na cikin Fathul Bari, mun karanta a cikin Zadul Ma'ad, matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema auren su ba sai da suka aure shi saboda rashin sa'a. Allah bai masa sa'a ba. To ita mace tana da wani wato ukuda halifan musulunci a zamanin shi Abu Ja'far al-Mansur, ko shi Abu Ja'far al-Mansur na wanda turawa a lokacin tsoron shi suke ji. Leos Attase sarkin Faransa ma yana jin tsoron shi a lokacin. Yaga wata ƴa yana so. Fadawa suka zuga shi cewa kai a tafi gidan kai a je a daura aure a gidan. Suka je gidan talakawa suka fito suka ga Halifa a tsakar gidansa, hankalinsa ya tashi, suka rasa ma me za su bashi. Ba sai da mata ba ma za su bashi ya zauna, yace ba komai. Ya zo da karagar shi aka sa mishi ya zauna. Ranka ya dade me ka zo yi, suka fada a gaban shi. Fadawa suka fara jawabi cewa sarki da kanshi ne ya zo ya ga irin ku yana so. Suka ce to kanka dai ba sai ka zo da kanka ba, da cewa za ka yi duka mu taso mu zo fada mu da kanmu. Uban yana cewa sai wani na cewa to ai kar wai saboda abu ka'ida, tunda ana son abun hannunku a nema. Sai uban yake cewa ai ba wata ƴa da za ta ƙi halifan musulunci. Inna tana za ka tabbata ce ana tilka mura'a. Ni ce nan wannan matar da bana son shi, ba a son shi din banzan shi ko mata aure ba. Mu'awiya yana halifa yaje daji yaje cikin riga ya ga wata kyakkyawar mace, ya dauko ta ya zo da ita ya aure ta. Ta dinga mai kuka saboda jarabar kuka ta dinga sai da gure shi kita. Kuka ba dare ba rana ta wata shi da tana kuka. Tana cewa wallabsu ibaatan wa taqarra aini ahabbu ilayya min labsi shifafi a cikin wakata. Tana cewa a maida ni kauye in dinga saka buba a riga da muke sakawa mai budaden gefen naka, ina yawo a cikin raƙuma ina kiwo, yafi muna akan wannan kaya transparent da nake ba ina sakawa. Ba na son zama a fadan nan, an tare ni ko ina. Bayi sun fadari suke mata aiki, masu mata tausa daban, masu mata abinci daban, masu gyara mata gado daban, amma ba ta so. Ta fi san dajin su da suke kiwo raƙuma, suna tatsi nono daga cikin hantsar raƙumi suna sha. Wallahi dole ya hakura suke ta. So haka su mata haka suke. Abinda suke so a gurin maza ba dole bane abinda ya kamata a so ba shi bane. Abinda kuma za su ki abu ne da za a yi ta mamaki me sa suka ki. To da haka shi namiji amma matsalar shi mai sauki ce. Ba na jin akwai namiji da ya kwana ya tashi wanda zai taba sai ce wai bai taba ganin wacce mata yana so tafi karfin shi ba. Sawabu ko dai mata magana ta masa wulakanci ta gaggaya mai daci, ko kuma ma ya kasa ma samu yadda zai mata magana ba. Ya ganta ma gaban shi ba zai dinga yi. Yes. Haka yana ji yana gani wani zai aure ta. Gudana ma. To din namiji yana da wannan tarihin, an taba mishi irin wannan wulakancin, ko an taba kin shi, ko an yaudare shi sai dai ga kati za ta yi aure. Bayan da ta ta saurara shi suna ta abun nan, suna ta sha dikin su kawai, ashe ba shi take yayi ba. Ta dai ta yi karayawa da shi ne. A dai samu a gama fawandiran labin din nan tukunna ko? Yawwa, tana karayawa da shi ne. To kaga dan haka su maza nasu mai sauki ne. To da haka ki kula da wannan yake ƴar uwa, ki bi hanya mai sauki wadda babu damuwa. Kina iya ki tashi kin da kike addu'a ki gaya wa Allah, ki sadaka ki azumi ki gaya wa Allah, Allah ka sa wani so ne aure ni, ko kuma Allah ka zaba mu miji irin wani Allah zai iya karba miki addu'a kiyama karba inda yake mu'mina ce kuma yayin canza miki da mun da faka alkhairi kin bashi zabi ko kuma akwai hanyoyin da zaki tabi ki tabi har shi mijin ya fahimta ko mahaifiyar shi ta fahimta ai ta mace waki kina zuwa kina gaishe ta baba ina wuni zafi a lokana bi ban ga dan lallami ba nace bari in biya dai mu gaisa da yaran gidan kidan kawo wani abun arziki ki kawo mata ko ta da kake kuka kikin zo da ita har ta gane dan gaisuwar sallah din nan da sauransu ko mun gano nan da kyau ya dai rage na kuka sani a adu makka adra bi sha'abi akwai abubuwa da dama wadanda suka ban shari'a ta bambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane wasu an halasta mishi wasu an wajabta mishi wasu an haramta mai so ake cewa khasa'is khasa'isul mustafa al-imam as-suyuti yana da tafi musamman akan haka mujalladi 2 al-imam al-bayhaqi ya tattauna akan ire-iren su a cikin dala'ilun nubuwa da sauran malamai da suke magana akan tarihi da sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi magana akan khasa'isul mustafa abubuwan da Allah yake bance shi akwai wanda shari'a ce aka kara mai akan tamu akwai wanda halasci ne aka kara mai akan namu akwai wanda haramci ne aka haramta mai akan namu kuma duka akwai hikima shari'a an kara mai dan ya kara samun dauka a gun Allah subhanahu wataala duk abin da yake dayyibi ne to an kara mai wajibci akan sa saboda aka kara mishi zaka dayyibat ne duk abin da yake wannan khabith na ishi go cikin shi ko wata yar matsala in mu agun makruhi ne sai a ce shi agun shi haram alal misali daga cikin abin da Allah ya kara mai wanda suke nabauta akwai tahajjudi kamar yadda muka sani bari mu tawa gurguje da lokaci ya kure tahajjudi sallar duha layya akwai sallar witri akwai aswaki akwai biyan bashin mutumin da ya mutu bai bakko mai ba wajibi ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake rayuwa akwai neman shawara a wurin manya da masu hankalin cikin jama'a shi akwai cewa da akai ba matan shi zabi wanda take so ta zauna wanda ba ta so a sake ta akwai umarni da kyakkyawa da hali da mummuna akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abubuwan wajibi ne wanda ba sharhin su zamu dai bayan dai ba kowanne zai zama lecture ga zaman kanshi abubuwan da aka haramta mishi wanda ba haramta masa sauran musulmai ba tayyu abun wasu musulman halas ne ko kuma ya zama makruhi abun wasu daga ciki akwai cin zakka akwai cin sadaka ta dadawi akwai abin nan kibce khainatul a'yun an haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu da idan shi wanda ya saba abin da ke zuciyarsa ko ya bayyana abin da saba su ke zuciyarsa akwai cin abinci a kishin gide agun sauran musulmai makruhi ne amma shi karar yake cewa inni la akulu muttaki'a akwai cin duk wani abu da yake da wani karni ko wari ko wani abu kamar misali a ce kabeji ko tafarnuwa ko me kuma zaka ce ko me kuka irin wannan zaba ta gargajiya wanda zaka ci taban maka tabar wani hamuni haka a bakinka nan baya ci kuma gani bai ci me kuka bai ci tafarnuwa bai ci kabeji sai wannan ne kuma ku ga ban mana irin su masu albasa yawa akwai saura ma akwai abun da in ka ci da ka muda baki za san ka ci kwanan nan alale sannan Allah ya haramta mishi rubutu da fadin waka da yin waka Allah ya haramta mishi wannan su ma baya yin su sannan Allah ya haramta mishi zama da matar da ba ta san shi in za ta shiga wuta Allah ko bai su bayin shi sai halaka kisa wannan take ce mishi a'udhu billahi minka yace laqad ustu bi adimin alhiqi bi ahliki bata kara minti biyar a gidan mu amma mu yanzu idan mutum ya ga shi zuciyar shi ya riga ya karya ya dauke sai ya ci gaba da zama da mata tana mishi wulakanci iri daban-daban ba haramun yake ba hala ma jihadi yake sannan an haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkitabiyya dan mu kalla a cikin ayar da Allah ya ce wamra'atan mu'mina dole sai mu'mina mu sauran musulmi an haramta mana an halasta mana auren kitabiyya ya halasta ku to amma shi Allah ya yi kaidi ya ce wamra'atan mu'minatan da ka sai mu'mina kamar yadda wannan tafsiri aka ce allati hajarna ma'ak daka annabi halasi a rubuta kitabiya ba kirista ba amma sauran musulmai ya halasta haka nan an haramta mishi tabaddul azwaj auri saki Allah ya haramta mishi musulmai kuma makruhi ne a gurin sauran musulmai domin in aratu mustabdala zawjin makana zawjin ya halasta mutum yin haka amma ba su mutum ya zama mai dandano ya auri wannan wata uku ya sake ta ko rabin shekara ya sake ta ya auri wata ba a san wani amma ya halasta in ka kan wata baka kun kasa zama lafiya ita ka sake ta ka auri wata sannan Allah ya haramta mishi kallan abinda Allah ya azurta wanda shi wata muddanna ainaka ila mamata nabi azwajan min zaharat lahatid dunya akwai abinda aka halasta mishi wanda ba halasta mana ba akwai al-khums na ganima akwai al-wisal a azumi akwai az-ziyadatu ala arba'i zawjati auren mata fiye da hudu akwai wannan da ke cikin wannan qadiyar az-zawaju bi lafzil hiba inta ce wahabtuka nafsi in yace kabiltu aure yayi akwai an-nikahu bila waliyyin mun shine wannan shi ma akwai an-nikahu bila sadaqin sai ya ga rama biya sadaqi sannan akwai an-nikahu fi halatil ihram yin aure a cikin harami bisa sabani kun mun gani akwai sabani akan wannan sannan suqutul qasam ba dole bane ya raba kwana sannan akwai ta qadiyya hassasa hassasa jiddan shine malamai suka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mace ko da matar aure ce yaje yana son ta wajibi ne mijin da ya saka mishi ita ya aura saboda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim inda kai mu'mini ne abin da yake wajibi akan ka sake ta ya aura abin da ya faru da matar zaidi kenan akwai matsala ce mai sarkakiya wanda shi sa Qur'ani ya faɗe ta ƙara saboda kada wani ya ƙaryata ko ya ce haka ba zai ba mutane suna wani kuskure suna manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kamar kowa ba ko wa innama ana basharun mislukum yuha ilayya ba kamar kowa ba ta fuskar wahayi amma kamar sauran mutane ta fuskar dan adalci shine haihuwar shi aka yi kuma wata rana ya mutu yana ci yana sha yana bacci yana farkawa yana farin ciki yana bakin ciki yana so yana ki shine insaniya din ko mun gani kudaka annabi na iya ga mutum ta burge shi kuma da Aisha take ce masa Safiya ta shike burge dan nan ga yanzu ga yake ce yana so ta san irin kalan tafatan da yake so ko to in annabi sallallahu alaihi wasallam da za a kaddara kamar da wannan tarwayi suka nuna da yake malamai sun ce ba su inganta ba kuma ba abin kallo bane su wayin da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Zainabu ne da ya ganta sai ce subhanallahi sai aka fahimci halittar ta ta burge shi amma kuma ya kauda kai to amma sai Allah ya Allah saboda san shi da yake sai ya ce to a sake ta ya aura amma wannan riwaya da suka zo da wannan tafsirin sa da matsala wai da munazir yake fara cikin fitowar bani abin da ya tabbata kawai shine Zaidu da matar sun kasa zama lafiya annabi kuma yana mai fada cewa kai kokari ka tausaya mata kai hakuri da ita daga baya kuma Allah ya yanke hukuncin sa yace a sake ta falma qaradaid min hawatara dan kauda wannan qadiyar to duk da Qur'ani kuma ya fada amma mutane ai marasa daraja na zamanin munafikai sun kyamace abu abin da yake so kai mu'mini ka sallama kanka gaban Qur'ani da hadisi kar ka dinga tuhuma Qur'ani da hadisi idan Qur'ani yace abu ko hadisi yace abu kar kai tuhuma kace to dan me yasa tuhuma kuma ya zama da hankalinka kawai kake kuma kun ga a cikin hankalin mu na mutane zamu ga wannan ba a kyauta ba a ce wani mai gida ne yana da wani yaron gidan shi da yayin mishi tarbiya ya koya mai sana'a shi ya mai aure ma tana kawai sai ya ce mai yaron matan nan sakatta in ya shige ta ce to ni kuma ni zan aure ta kuma shi aka tura ma yaje neman auren ta za a ga ba a kyauta mishi ba a tunanin irin dan adam ko duk zamu goyi bayan shi cewa ya kokarin nashi bore to amma wannan shari'a Allah ce Allah ne ya halasta haka ko ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara halasta haka ba wannan abin Allah ya halasta wa mutanen Madina sun yi wa mutanen Makka haka da suka zo da aka hada su ukuwa suna ba su dama su zabi mata a cikin matan su suka musu saura ko mun gane kuma har yanzu idan mutun ya ga zai iya haka ba su alai zai iya kuma zai samu lada idan yayi ne dan ya samu lada
yaga wani abokin shi ya jarumce yana son wata matar shi
yake duk yana barin sakan maka aura daga je ka halaka a banza dan so yana kisa ko mun gane yau amma dai ba wajibi bane to sannan aida yau ya halasta gare shi daga cikin abin da ya halasta yake akan shi bai halasta ga sauran mutane ba shine Allah ya halasta mishi yaki a Makka kuma Allah ya cire gado daga kan abin da ya bari la yuras sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ainihin wato bashi dama ya auri mace ya sanya sadakinta ya zama shine ɗan tata shi kadai aka halasta wannan kamar da Safiya sannan matan shi bayan ya mutu sun ci gaba da zama matan aure ba zawarawa ba shi yasa bai halasta aure su ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa suna nan a cikin ismar sani ko mun gani to haka nan ma matar da annabi ya saka ita ma tana cikin ismar sa annabi saki mace ba auren ta wala thank you azwajuhum min ba'dihi abada haka da ya mutu ya bar su to yanzu ba sunan su masu takaba sun gama sun zama zawarawa da ake cewa alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tu'idun nasara duk babu wannan akan su suna nan a matsayin matan aure matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwaye mu'minai dan haka ya kasance ba sa fita anguwa sai da izini wa suke neman izinin a lokacin izinin khalifan musulunci domin shine waliyin su lokacin za su je aikin haji kamar Aisha take fita aikin haji sai halifa ya bata izini sai na Abubakar babanta ne dama ko kuma Umar a zamanin sa haka a zamanin sayyidina Usman ita wannan Ummu Salama ita tana daga cikin wanda suka daina fita gabaki dai tace ba ta sake fita ba tunda mijinta baya kusa ba ta fita ba ta sake zuwa ko ina ba tana zaune a daka ina fata mun gano wannan bari mu saurara ana sai Allah ya kai mu darasi na gaba yau mun wuce har awa ɗaya Allah sai ba wata batu kunya akan wuta tana lissafawa cewa za ta dawo ko kuma yaran ta san dawo daga Islamiyya Allah ubangiji ya samu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi